Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalal FM, Niya da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 101.5 Zangon FM a birnin Yamai. Za iya kama mu Alpha Radio dake Kumasi a kasar Ghana. Za ku kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kore yaushe a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan dare. Yau Asabar 7 ga watan Disamba shekarar 2019. Hadiza Kyari ce tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC. Muka sake dawowa a shirin mu na karfe 9:30 agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar tsaro ta DSS a Nigeria ta bankwado wani sabon yunkurin tayar da hankali da wasu ƴan ƙasa da kungiyoyi suke yi.
To an ji a dauki lawyer sa ne ya zo ya amsa wasu tambayoyi. To wayannan tsigarin suka juye suka kashe jami'an tsaro. To kaga yana cikin abubuwa da muka duba muka ga zai kawo zaune tsaye cikin wayannan irin wato wayannan kungiyoyin da suke kawo tashin hankali a ƙasa.
Bayan nan kuma Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar da shirin jawabai daga dattawa. Sannan muna tafa da labaran wasanni, amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
To jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Yau Asabar Amurka da kasar Iran sun yi musayar fursunoni inda aka saki ɗaliban jami'a Princeton da wani masanin kimiyya ɗan kasar Iran da Amurka ke rike da shi. Lamarin da ke nuna an samu sassauci tsakanin Tehran da Washington biyo bayan kwashe watanni ana zaman ɗarɗar. Musayar da aka gudanar a birnin Zurich na kasar Switzerland, jami'an kasar Iran sun mika ɗalibin nan ba Amurka ɗan asalin kasar China, Shi Wang, da aka kama tun shekarar 2016. Saboda abata masanin kimiyya Masud Suleimani wanda ya fuskanci shari'a a jihar Georgia. Yayin da wannan musaya ta zamto wata nasara ga baki ɗaya kasashen biyu, ta zo ne a daidai lokacin da Iran ke ci gaba da fuskantar munanan takunkumin Amurka biyo bayan babbar zanga-zanga daga magari da aka bayar da rahoton kashe mutum sama da 200. A halin da ake ciki kuma mutanen da Iran ke tsare da su ƴan kasashen yammaci daga Amurka da sauran kasashe, da alamu za a ci gaba da rike su domin amfani da su wajen cimma yarjejeniya nan gaba a tsakiyar rashin sanin inda aka kwana game da yarjejeniyar nuclear Iran da manyan kasashen duniya. Yau Asabar Amurka da kungiyar Taliban sun farfado da zaman yarjejeniyar zaman lafiya watanni uku bayan da shugaban kasa Donald Trump ya dakatar da shirin da aka kwashe shekara guda ana yi domin samar da sulhu a siyasanci a kungiyar 'yan bindigar da kuma kawo ƙarshen yaƙi a Afghanistan. Jami'in samar da sulhu na musamman da ke wakiltar Amurka haifaffen Afghanistan, Zalmi Khalilzad, shi ne ya jagoranci tawagar a taron da aka gudanar yau Asabar a babban birnin Qatar, Doha, inda masu wakiltar kungiyar Taliban suke, kamar yadda wata majiya daga nan Amurka ta faɗa wa muryar Amurka. Mai magana da yawun kungiyar Taliban ya aika da saƙon Twitter a ƙarshen taron cewa baki ɗaya ɓangarorin biyu za su sake haɗuwa gobe Lahadi idan Allah ya kai mu domin ci gaba da tattaunawar. Gwamnatin Qatar dai ta taɓa taka rawa wajen shirya zaman tattaunawa tsakanin Amurka da Taliban kafin daga bisani Trump ya watsar da lamarin ranar 7 ga watan Satumba domin mayar da martani bayan da mayakan Taliban suka kai hari a babban birnin Kabul na Afghanistan wanda ya kashe wani sojin Amurka. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu bincike a nan Amurka na kokarin gano abin da ya haddasa sojan Saudiya matukin jirgin sama da ke samun horo buɗe wuta a sansanin sojan ruwan Amurka da ke jihar Florida. Harbin da ya faru ne da sanyin safiyar jiya Juma'a a sansanin sojan ruwan Amurka na Pensacola ya yi sanadin rayukan mutum hudu ciki har da maharbin. Jami'an tsaro sun ce wasu mutane takwas sun samu rauni. da na sojin ruwan Amurka da jami'an tsaro sun bayyana da mahar wato sun bayyana da maharbin da cewa matukin jirgin saman Saudiya ne daya daga cikin ɗaruruwan ƴan kasashen waje da suke samun horo a sansanin na Pensacola. Gidan talabijin na NBC News ya ja nasi daga jami'an tsaro da suka bayyana sunan maharbin da suna Mohammed Said Al-Sharamrani. Da yammacin jiya Juma'a kuma gidan talabijin na Fox News ya fitar da rahoton jami'an hukumar binciken manyan laifuka na FBI sun kama wasu 'yan kasar Saudiya shida da ke alaka da harbin. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce ba za ta ba da haɗin kai ga ragowar tsare-tsaren binciken tsige shugaban ƙasa Donald Trump ba. Kamar yadda kuka sani, binciken da kuke gudanarwa na tsige shugaban ƙasa ba shi da wani tushe, kana ya saba sharɗa da kuma tsarin tabbatar da adalci, a cewar wata wasiƙa da Fat Cifloni, lauyan shugaban ƙasa, zuwa ga shugaban kwamitin shari'a na Majalisar Wakilai Gerald Nadler. Wannan martani na zuwa ne ƙasa da sa'a ɗaya kafin wa'adin ranar Juma'a da aka gindaya wa lauyoyin shugaban ƙasan su bayyana matsayarsu kan cewa za su wakilce shi a binciken kwamitin na neman tsige shi ko a'a. Cifloni ya faɗa a cikin wasiƙa cewa ku dakatar da wannan bincike yanzu kana ko kada bata lokacinku wurin sauraron wata magana. Lawan ya ƙara jaddada wani sakon Twitter da shugaba Trump ya fitare na mai cewa idan kuna so ku tsige ni ku yi shi yanzu ku yi da gaggawa saboda mu mu samu shari'a da adalci a majalisar dattawa haka kuma kasar mu ta ci gaba da aiki. Da yammacin jiya Juma'a shugaban kwamitin shari'a Gerald Nadler ya bayyana rashin jin dadin sa da Trump ya zaɓi kin bada haɗin kai a wannan binciken da ake.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen House na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji da farko, hukumar tsaro ta DSS a Najeriya ta ce ta bankado wani sabon yunkurin tada hankali da wasu 'yan ƙasa da ƙungiyoyi suke yi wa ƙasar Najeriya ta fagen aikatan miyagun ayyuka. Wannan gargaɗi yana zuwa ne dai a daidai lokacin da jami'an tsaro suka saki shaware sannan suka sake cafke shi kwana ɗaya bayan da kotu ta ba da bailin shi. Daga Abuja ga wakilin mu Umar Faruk Musa da ƙarin bayani.
A Najeriya hukumar tsaro ta farin kaya wato DSS ta ce ranar Litinin ne za ta sake gurfanar da Mr. Omoyele Sowore a gaban kuliya da sababbin caje-caje da take masa na cin amanar ƙasa. Hukumar dai ta ce tun farko ba tana tsare da Mr. Sowore bane a matsayin shi na dan gwagwarmaya ko kuma dan jarida, a'a tana tsare da shi ne kamar da tace saboda ya tsaya takara tare da Shugaba Muhammadu Buhari a zaben da ake na wannan shekara wato 2019 bayan aka kada shi zaben ne sannan ya dauki matakai na jawon hankalin 'yan Najeriya da masu jagora cewa wai zai kawo juyin juya hali a cikin Najeriya ya hamɓarar da gwamnati Shugaba Muhammadu Buhari, inda ta ce babu a duniya inda za a yi haka ba tare da an ɗauki matakai na hana tada zaune tsaye da kawo tashe-tashen hankula a cikin ƙasa ta Najeriya ba. To a daidai lokacin da ake cikin wannan yanayin ne kuma hukumar ta fitar da wata sanarwa da gargaɗi ga 'yan Najeriya cewa ta bankaɗo wata makarshiya da ake yi na tada wa 'yan ƙasa hankali tare da amfani da ƙungiyoyi da waɗanda su da ba su da kishin ƙasa domin yin hayaniya da za ta hana al'umma zaman lafiya, kamar yadda ya jikin jami'an ta na huda jama'a wato Malam Ahmed Shamsuddin yake bayyana min a Fred da ne da shi a Abuja, inda yake cewa
to wato mu dama cikin ka'idodin aikinmu da kuma alƙawura da muka ɗauka wa kawunanmu da muka shiga ayyukan tsaro na ƙasar nan, wato aiki ne wanda za ka kare lafiyar mutane da kuma dukiyoyinsu. To saboda haka in muka ga wani abu wanda zai taba rayukan mutane ko kuma dukiyoyinsu, to wato haƙi yara ta akan mu, mu yi duk abin da za mu yi, mu yi kokari mu ga an kare wannan. Cikin wayannan abubuwan da muka ce wani lokaci kaga yan ana cikin bincike, tunda aiki ne na sirri ba za ka fidda komai ka faɗa ba saboda kada kuma ya sake bawa wasu dama inda za su sake canja wata salo, su sake bawa mutane kuma wahala ko su tada wani fitina kuma a cikin ƙasa. To amma abin da zan iya cewa kawai cikin wayannan abubuwan kaga akwai wasu kungiyoyi a ƙasar nan wanda tunda mun yi ta magana akan su, wasun su mun je kotu da wayanda suke kaman a ce shugabannin su ne, muna nan kuma har yanzu ana kan kotun, wasu an tsare su, wasu ana kan shari'a. To cikin waɗannan kungiyoyin akwai waɗanda dama cikin aqidan su aqida ne na tada zaune tsaye a ƙasa, kuma za su nemi wata ƴar karamar hujja ce wadda za su daura akai. To kaga ko kwanan nan akwai wasu waɗanda inda jami'an tsaro suka je a can kudu har da mataimakin commissioner, inda kuma wasu tsagararru suka fada musu, suka kashe su, kuma suka kona su cikin motar su. To wannan mutane ne wanda suka je su aiwatar da wata aiki na samun tsaro ga waɗannan mutanen wannan wurin. To wasu tsigarru suka juye suka tashi kansu, kuma kaga suka tsare su, kuma gashi sun je ne su yi kokarin su kawo lafiya a wannan wurin. To wani cikin wasu loyi ne wanda suke kare wani wanda ake zargin shi da fitina, kuma yana nan kan abinda muke cewa wato rada na jami'an tsaro, akan cewa sa ido yawa cewa yana da laifi, kuma wannan laifin har yanzu kotu bata dauke mishi cewa bai yi laifin ba, ana ma jiran shi ne aka samu shi za a gurfanar da shi ya ci gaba da amsa karansa. To an je a dauki lawyer sa ne ya zo ya amsa wasu tambayoyi. To waɗannan tsigarun suka juye suka kashe jami'an tsaro. To kaga yana cikin abubuwa da muka duba muka ga zai kawo zaune tsaye cikin waɗannan irin wato waɗannan kungiyoyin da suke kawo tashin hankali a ƙasa, wannan yana cikin su.
Malam Ahmed Shamsuddin kenan na jami'ar tsaro ta DSS yana tsokaci akan wani sabon yunkurin da hukumar ta bankado ana yi cewa za a kawo tashin hankali a Najeriya daga wannan wata zuwa sabon shekara da ake ciki, da waɗansu tsagiru waɗanda suka ce kungiyoyi ne da suka bazu a cikin sassa daban-daban na Najeriya na amfani da damar na kawo tashin hankali da firgici a cikin al'umma. Umar Faruk Musa, Mur Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa. Masu saurare, kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogo anan yana cewa karfe 4 na yamma da minti 42. Ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a bako mai shudewa.
Shugaba Buhari ya tura sunan Zikirullah Kulle ya zama sabon shugaban hukumar Alazan Najeriya na Hakon. Jami'an labarun hukumar Fatima Sanda da ce mukaddashin shugaban hukumar Barista Muktar ya umarci shirin mika ragama.
Shi iya kokarin su na ba waɗannan waɗanda za su shigo goyen baya yanda komai zai zo musu a cikin sauki.
Dalibi Lawal Mashi dake da larurar makaranta ya buƙaci tallafawa karatun makafi. Mashina magana ne a ranar masu bukata ta musamman ta bana.
Wanda zai gani kaje kace dako, kaje kace sai da gyada ko sai da wani abu cikin al'umma kana samun kuɗi yanzu bai yi ba. In ko ba tallafin nan, wallahi ko mutum ya fara karatun zai mai.
A makon ne tsohon mai bada shawara kan tsaro Samba da Suki ya cika shekaru hudu cibi a tsare hannun jami'an tsaro. Minista malami ya faɗi dalili.
Bukata ta kama ta bincika kan salwantar rayuka sai kai ke hukuncin cewa shikenan gwamnati ba za ta bincika ba.
Gwamna Ganduje ya sake tura bukata majalisar dokokin jihar Kano don kirkiro sabbin masarautu. Nasura da Maili kayan muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To yanzu bari mu shiga zauren jawabai daga dattawa. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabin su ne sakataren majalisar limamai da malaman addinin musulunci ko Council of Ulama shiyar arewacin Najeriya Sheikh Yusuf Yaqub Arrigasiyu, da kuma rabaran Muhammad Dan Amarya tsohon sakataren Ikwa Bauchi DCC wanda zai ci gaba daga inda ya tsaya a makon jiya. Da farko dai ga Sheikh Arrigasiyu.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wato batun magana zaman lafiya musamman a duniyar arewa da kuma Najeriya baki daya wajibi ne a gare mu a matsayin da mutane masu hankali masu tunani waɗanda Allah subhanahu wataala ya musu albarkar zama a Najeriya ya kamata su mun shiga take mu mun mun nasu ba to muna fama da matsalolin da dama kamar da kowanne mu ya sani yanzu akwai matsalan Boko Haram, akwai matsalan makiyaya da manoma, akwai matsalan yan ta'adda masu farar ba jama'a wato gidajen su sosai su tafi da su, akwai yan ta'adda masu saki jama'a kuma kan cikin sauran su, sannan ga rikicin kabilanci daban-daban da addini. Babban matsala ma shine ana samun matsala ma shugabanni wanda yake yan siyasa waɗanda su ba su ma san alƙibar da ake ciki ba yanzu. Wannan matsalolin matsala ce wadda yake idan ba a sanya da ni da kai da ko mun zauna mun natsu mu jagorancin wannan aljihun da muke don a samu wannan ya wallahi ina mana tsoro nan gaba yadda ƙasarmu za ta kasance. Wajibi ne gare mu mu san cewar wato Allah shi ne yake tambaye kowanne daga cikin mu. Allah ya tambaye malamai wanda Allah ya ba su dama su masana ne su jagoranci mutane zuwa ga addinin Allah subhanahu wataala, kuma wannan addini yana karfin da zama lafiya da kwanciyar hankali. Amma yau an wayi gari mutane da wasu masu addini suna kira mutane zuwa ga halaka, suna kira mutane zuwa ga tashin hankali, suna kira mutane zuwa ga yin barza. Allah ya sauke. Sannan kuma ana samun wasu shugabanni wanda su babu da suke illa kiran mutane zuwa ga tashin hankali. So wajibi ne a gare mu musamman mu talakawa mu gane cewar zaman lafiya dole ne wajibi ne mu nemi a zaman lafiya. Domin na farko in babu zaman lafiya kamar da muka sani wato garin ma da muke zama samu cigaba, dole ce mun da bako ya zo garin mu, dole ce mun yi da cewar wani ya zo wanda ba mu ba mu zauna da shi mu taimake shi taimake mu kina samu cigaba. Wajibi ne manomi ya gane cewa yana buƙatar makiyayi akalla ko ba komai ko ba mu komai ka samu taki, kuma wannan takin ma duk duniya an yadda cewa takin nan ma ya ma fi wannan takin da kwana nan da ba fura nan a da ya muke gaba da shi da za ka an zo tare manomi ya zuna da ya shi ne ya ko da plata ne ma ya zuna a gonar sa domin dabbobi su yi kashi su yi wani ne ya samu dama ya aiki wato shi kuma mai kiyama sa taki shi ko plata ne wannan abubuwan nan na gonakin nan wanda yake ba fur da nan na gonakin sai su fi karo su haka shi zama ana ce zama tare. Amma yanzu sai muka zo fada kan mu cikin musiba kawai ba kula da ni yi aka ba gona shi kuma magwana manomi ya kawo kula da ni ya waye gari babu ci gaba garin tare mu da tare da mu abun da lalace. To ni na ganin cewar wato akwai aiki da ke gaba mu dukkan mu. Na farko dai akwai aiki gaban gwamnati gwamnati na ce kwarai da gaske kun ga da akwai abin da aka fara na irin wato makarantu irin ta ya abin da gwamnati ke da masu education yanzu gaskiyar Allah binciken da muka yi na wannan ciwon kawai wannan office na nan ne amma dukiya da ya kamata a rinka ko bodi da rinka ba wannan ma'aikatan don ta ci gaba da ilimi da ya tunani ba yi. Sannan makarantun ma duk suna yin suna na tiba sai wajibi ne gare mu a bincika gwamnati tun daga bitare ya hayyo wa na jihohi wadanda ya yi fulani da zuci don su ke zama da suke kiwo ba a yi mantar da su to tashi hankali ne nan gaba muna gani sakamakon sama yanzu. Sannan bayan haka wajibi ne gwamnati ta yi abin da ta investin a kan magana zaman lafiyar nan ba wai a bari sai tashi hankali ya zuci zaman lafiyar za a fara su kira malamai da limamai da pastoci ana magana zaman lafiyar a ya kamata tun da wuri yanzu misali a jan a Kaduna akwai abin da ake cewa akwai abin da gwamnati ta kawo ta yi na peace commission to shi ma ta ne tsaya kan peace commission kawai a taimaka ma peace commission ɗin da duk abin da suka kama su ana shiga lungu-lungu da saƙo da saƙo ana ilmantar da mutane muhimmancin zaman lafiya ana ilmantar da su muhimmancin son juna da ƙaunar juna da haƙuri da juna to wannan in ya yi yake da wani ɓangaren gwamnati kenan wannan dole ce gwamnati ya kai wannan in ya kai wannan za a samu cigaba. Sannan malaman addini sun ce wurin Allah wajibi ne su kula da mutane zaman lafiya addinin nan ba zai yi wasu zaman lafiya kuma wajibi ne mutum in ya yi imani da Allah irin tashi alkiyama to ya faɗa da khairi ko zuwa su man kana yi ne billahi wa yawmil akhir fa yakunu khairan aw yasmut mutum ya faɗa da khairi ne ko yi in ba zai faɗa da kawo mutane tashi hankali wajibi ne malaman addini su wannan dinna magana da malaman addinin kristoci da malaman addinin musulunci wajibi ne mu san wannan cewa san wannan a matsayin zuma malamai su karantar da mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da zaman lafiyar ne za ka iya zuwa ka yi da'awa na addinin ka a gwan kiristoci har in Allah ya tsika kirista ya musulunta a wanda zama ne mai kira shi ga yi bishara a gurin musulmai in Allah ya zara kansa ya rigaji amma in babu zaman Najeriya babu da mai musulmi duk wannan kirista zai musu da'awa ko kuma zai ga an zo zai musu da'awa da muna samu wasu ne ko a san jin addinin kirista su zo a gidaje mu su zo ne kawai na pamphlet na addinin kirista su zo ana san musulmi su zo an ga kirista su zo da'awa yanzu ne a cikin haka irin wannan sai idan ka tsaya cikin babu magana wannan ba magana wannan fiya wa ma ne da kike jan gonsa ke mun gane cewa zaman lafiya zamu yi wannan abu da sauransu mu a madadin a madadin musulmai ku sani Allah na karanta da mu ne cewa mu zo lafiya ya ibadu rahmanun nabiyyi min tilal ardh hawla wa idha khatamuhum jahilun qalu salama Allah ke mutum Allah shi ke mana gaba
shi ko rabaran dan amarya ya dora ne daga jawabin sa na makon jiya da cewa
hakuri da juna yayin wannan a gafartawa juna wani na san kai kuskure cikin adin da dangan kai ko kuma a cikin kuskure ko kuma a kana sane kai abin amma ni dai sakamakon zaman tare na yaki na gafarta maka abu nan gaba a wurin banda kokarin daukar fansa wanda kokarin daukan fanka wato kai mun ni ma sai na rama wani ma yake ni ma sai na rama har da gyara to idan ka rama har da gyara shi ma zai rama har da babban kashi da gyaran gaba daya da hukun dinga sai na rama sai na rama sai na rama sai na rama daga nan sai ku kama ranewa sai ku ta ranewa wato ma'ana kuna rige duriyarku wannan ya kace mutum daya bai mutum daya ya kace mutum biyu a wancan bangare wancan ko da kace masa mutum biyu ya kace mutum hudu wancan ya je ya kace mutum takwas wancan ya kace mutum ashirin wannan ya kace mutum hamsin sai na rama sai na rama sakamakon sai na rama sai ranewa ubangiji ba mu ikon hakuri da juna ya cewa juna gafarta ma juna banda daukan fansa wannan shine zai inganta zaman tare wanda muna bukatar juna abu na kudi ne sauraro rancen baku da angari a aya ta 33 cikin sura 19 na littafin firistocin nan Allah ya ce mu karbi baku hannu biyu mu girmama baku ko bakon na rana ɗaya ne ko na kwana biyu ne ko na sati ne ko kuma mai zamani ya zo da zama babbar maganar mu a Nigeria shine wane ne bako wane ne ɗan ƙasa indigen and non indigen kan har ƙasa na yaran Bature wai a'a wannan bako ne wani ya ce a'a ni ba a nan aka haife ni ni kuma yanzu haka na zauna a nan sama da shekara 50 yanzu haka ina da ƴaƴana 12 a wannan wuri na zauna a nan na haife su amma har yanzu ni ba dan gari bane ba ko ne to tambayar shi kace waye dan gari waye bakon a garin da kake gadara kai dan gari ne ko iyayenka ko kakanninka ko kakanninka su ma zuwa suka yi to tun da haka ne wanda ya zo kaga zuwansa ka bar shi shi ma ya wana ya zauna a ƙasa ta Allah domin Ubangiji ya gaya mana a littafi mai tsarki ya ce duniya ta Ubangiji ce da cikarta da dukkan mazauna a ciki don haka in Allah ya nufi ka kaura ta dalilin kaura dalilin ya zo ka yi kaura to idan bako ya zo a karɓe shi hannu biyu a rangwanta masa ya ji daɗi ya sani yana cikin duniya ta Allah Allah ya halicci duniyar kuma shi ya halicci shi an yi abin Isra'ila Allah ya ce musu ku karɓi baki domin kuma da baki ne a kafar Masar wani Isra'ila sun yi bakuntaka a kafar Masar na tsawon shekara 430 sun daga zamanin annabi Aku wato Isra'ila har zuwa zamanin da aka haifi annabi Musa shekaru mai tsari 130 a tsakani. To Allah ya jikin da kowa an ba kuri kuke ba kwantaka na tsawon shekaru 130 kafin Allah ya fitar da ku ta wurin Annabi Musa zuwa kasar nan da ya rantse ma Annabi Ibrahim, Isaac da Yaqub yace na ba da kasar a gare ku da zuriyar ku har abada. Ku tashi ku tafi wannan kasa kuma kuka zo wannan kasa da yardar Allah kuka kuma zauna a kafar. To kuma ku karbi juna. Ba iya cewa mu ma a Najeriya, a arewacin Najeriya, bari mu bar ɗan Najeriya ya zama ɗan Najeriya. Kada kawai idan ya tashi daga waccan jiha ya koma waccan jiha a ji ayi wasu.
Haka to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
Madalla, to yanzu kuma ga
wasanni a takaice.
Kacin da ga tsaron gasar kwallon kafa ta Premier ta kasar Ingila, wato Manchester City take yi na kare kambin takaro na uku a jere, ya haɗu da babban Chiefs biyu bayan doke ta da makwabciyar ta Manchester United ta yi da ci 2-1 a yau. Duk da yake City din ta ci gaba da kasancewa a matsayin ta uku a teburin gasar, to amma akwai tazarar maki 14 tsakanin ta da Liverpool da ke saman teburin gasar, bayan da Liverpool din ta yi nasarar doke Bournemouth da ci 3 da nema a wasan su na yau. To sai dai nasarar da ita ko Manchester United ta samu ta daga ta ya zuwa ta 5 a teburin gasar. A ɗaya bangaren kuma Everton ta sami nasara a wasan farko da sabon kocin Tanner Kwankwariya Duncan Ferguson tare da doke Chelsea da ci 3-1. Ferguson ya soma aikin jagorancin kungiyar bayan da aka sallami koci Marco Silva a ranar Alhamis da ta gabata, biyu bayan kashin da suka sha daga hannun Liverpool a ranar Laraba wanda ya jefa kungiyar a ajin faduwa daga gasar. Manazarta sun bayyana yadda 'yan wasan na Everton suka nuna kuzari a wasan, duk kuwa da matsin lamba da kuma hare-haren da 'yan Chelsea din suke kaiwa. An yi ta nuna kocin na rukunkwariya da ke kan kafafuwansa a koda yaushe yana tsalle tare da rungume duk wanda ke kusa da shi a duk lokacin da 'yan wasan nasa suka zura kwallo. Rahotanni na bayyana cewa kungiyar Real Madrid ta kasar Spain na kara nuna sha'awar sayan dan wasan Arsenal ta Ingila Pierre-Emerick Aubameyang idan aka bude kasuwar cefanen 'yan wasa a watan Janairu. Amma ruwaito cewa shugaban kungiyar ya shirya baiwa Arsenal dan wasa Luka Jovic haɗi da kuɗi a kokarin ganin sun sami dan wasan dan kasar Gabon. Tauraruwar Aubameyang tana haskawa sosai a Arsenal a wannan kakar wasannin, inda ya zura mata kwallaye 12 a dukkan gasanni. Murtala Faruk sanyin nan a Washington DC.
Madalla, a gaida Murtala Faruk sanyin nan. Kafin mu kammala shirin ga labarai amma wannan karin a takaice.
To a takaice, yau Asabar Amurka da kasar Iran sun yi musayar fursunoni inda aka saki ɗalibin jami'ar Princeton da wani masanin kimiyya ɗan kasar Iran da Amurka ke rike da shi, lamarin da ke nuna an samu sassauci tsakanin Tehran da Washington biyo bayan kwashe watanni ana zaman ɗarɗar. Musayar da aka gudanar a birnin Zurich na kasar Switzerland, jami'an kasar Iran sun miƙa ɗalibin nan ba Amurka ɗan asalin kasar China Shi Wang da aka kama tun shekarar 2016 saboda a bata masanin kimiyya Mas'ud Suleiman wanda ya fuskanci shari'a a Georgia. Yau Asabar Amurka da kungiyar Taliban sun farfado da zaman yarjejeniyar zaman lafiya watanni uku bayan da shugaban kasa Donald Trump ya dakatar da shirin da aka kwashe shekara guda ana yi domin samar da sulhu a siyasance a kungiyar 'yan bindigar da kuma kawo ƙarshen yaƙi a Afghanistan.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin shi Sarfilu Hashim Gumel da ya taya na gabatar da shirin, sai Hailu Haili da ya hada shirin da kuma bada umarni, da kuma injiniyan namu na yau Tony. Ni Hadiza Kyari ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.